Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM a birnin Kwanni. Sannan muna nan kodayaushe a shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Asware barkanmu da kasancewa da ku Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana, 10 na safe a nan Washington DC. Yau Asabar 8 ga watan Disamba shekarar 2018. Da farko ga kanin labaran duniya.
Yan sanda a Faransa sun jefa barkonon tsohuwa kan masu zanga-zanga a shahararren dandalin na Champs-Élysées. Jami'ai a kasar Italiya sun ce mutane 6 sun mutu a wani turmutsutsun da ya auku a wani gidan shakatawa. Sannan wani fitaccen dan jami'iyyar Democrat a kwamitin tsaro na majalisar dattawan Amurka ya yi gargadin cewa an tsire ma Amurka a fagen fafatawar yanar internet.
Kanin labaran duniya kenan. To yayin da hukumomin tsaro a Najeriya ke kokarin ganin sun dakile karin hare-haren ta'addanci dake ake yawan gani a kwanakin nan, dakarun Burtaniya sun horar da takwarorin su na Najeriya.
Dama soja ko yana yaki ne ko kuma yana shiri, in san duk inda ka samu soja yana ɗayan biyu ne, ko yana fada ko kuma yana horon yadda fadan da ya zo na gaba zai iya yi wani.
To a can jamhuriyar Niger kuwa za ku ji cewa
ma'aikatanmu wanda ke can post de police frontalier na Petro Kuji sun samu sun tsaye da wata mota wadda daga cikin wannan mota mun samu.
Za ku ji abin da aka samu idan kuka biyo mu a cikin shirin. Za mu leƙa fagen siyasar Najeriya, mu ji wani da ake toyawa a fagen yakin neman zaɓe. Sannan shirin amsoshin tambayoyinku na nan tafi da ma kaɗan daga cikin ra'ayinku. Amma duka sai ku sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yan sanda a Faransa sun jefa barkonon tsohuwa kan masu zanga-zanga a shahararren dandalin na Champs-Élysées. Masu zanga-zangar na nuna damuwarsu ne kan tsadar rayuwa a Faransar. Yan sanda sun ce masu zanga-zanga aƙalla 1,500 ne suka bazu kan titunan birnin Paris, kuma an kama aƙalla 127 daga cikinsu. A shirin ta na tunkarar mako hudu na wannan zanga-zangar, ƙasar ta Faransa ta rufe hasumiyar Eiffel da kuma wasu shahararrun wuraren yawon buɗe ido, sannan ta sa dubban jami'an tsaro cikin shirin kota kwana. An rufe shaguna da dama a birnin na Paris kafin zanga-zangar ta yau Asabar don kauce ma fushin masu zanga-zangar da kuma wasosu. Tunda aka fara zanga-zangar a watan jiya saboda tsadar man fetur, mutane hudu sun mutu a wasu al'amura masu nasaba da zanga-zangar. Jami'ai a kasar Italiya sun ce mutane 6 sun mutu baya ga wasu da dama da suka ji raunuka a wani turmutsutsun da ya auku a wani wurin holewa na dare da safiyar yau dinnan Asabar. Hukumomi sun ce wasu yara ƙanana, uku mata, biyu kuma maza, na cikin waɗanda suka mutu din. Ta 6 din wata mace ce wadda ta raka diyarta wurin shagalin wanda aka yi a gidan holewar dare na Latana Azura da ke garin Coronaldi daura da Ancona wanda ke kusa da gabar Atlantic. Yan sanda sun ce 12 daga cikin waɗanda suka ji raunukan na cikin mawuyacin hali. Kafafen labaran ƙasar Italiya sun ce turereniyar ta faru ne sanadiyar fashe wani abu shigin barkonon tsohuwa da wani ya yi a wurin shagalin. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wani fitaccen dan jam'iyyar Democrat a kwamitin bayanan sirri na majalisar dattawan Amurka ya yi gargadin cewa an fa tsire ma Amurka a fagen fafatawa ta yanar intanet bayan shan gabanta da Rasha ta yi a yayin da ƙasar China kuma ke gab da cin mata. Idan ana maganar fafatawa ta yanar intanet da yadda bayanan rudi da kuma bayyana yaudara, ƙasar Rasha ta iya gogayya da mu. Kai a fannin fasahar yaɗa labaran rudi da yaudara, na yi imanin cewa Rasha ta sha gabanmu, a cewar Sanata Magwana a wani taron jama'a a birnin Washington DC. Wana wanda ya bayyana katsa London din Rasha a zaben Amurka da gazawar fannin bayanan sirri da kuma rashin hangi. Ya yi matukar caccakar fadar shugaban Amurka ta White House da kuma wasu muhimman ma'aikatu da kuma dai takurorinsa a majalisar dokoki na tarayya saboda abin da ya kira gazawarsu. Yayin da har yanzu wasu abubuwa ke cikin duhu game da kama wani hamshakin shugaban kamfanin China, ga dukkan alamu gwamnatocin Amurka da China na faɗi tashin takaita tasirin da kama shugaban kamfanin fasahar zai yi kan tattaunawar cinikayya tsakanin bangarorin biyu. Labarin damke shugaban sashen kuɗi na babban kamfanin nan na Huawei, Meng Wanzhou, a ƙasar Canada tuni ya girgiza kasuwannin hada-hada a faɗin duniya. Wasu da dama sun bayyana damuwar cewa wannan al'amarin na iya gurgunta tattaunawar da ake yi a fagen cinikayya. Wannan na faruwa ne a daidai lokacin da bangarorin biyu ke yabawa da ganawar makon jiya tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban China Xi Jinping a matsayin wata babbar nasara. Zuwa yanzu dai shugaban Trump da gwamnatinsa sun yi gumi kan wannan batu sabanin yadda aka saba. A cewar masu lura da al'amarin yau da kullum, suka kara da cewa shugaba Trump ya ki shiga kafar Twitter kan wannan batu sabanin yadda ya saba. Kararrakin da masu shigar da kara a birnin New York da kuma mai bincike na musamman Robert Mueller suka shigar jiya jama'a sun zayyana dalla-dallar hujjojin garkame Michael Cohen, tsohon lauyan shugaban Amurka Donald Trump, da kuma Paul Manafort, tsohon shugaban kwamitin yakin neman zaben Trump din a gidan yari. Kararrakin da aka shigar na zargin cewa Cohen ya bayar da wasu kudade ga wasu mata biyu ta hanyoyin haramun, wato da Stormy Daniels, wata tauraruwar fina-finan batsa, da wata mai shiga fina-finan batsar har ila yau Playboy mai suna Karen McDonald, a gabanin zaben kasa na shekara ta 2016 saboda rufe bakinsu kan tarawarsu da Trump. Masu gabatar da kara na tarayya sun ce Cohen ya biya kudaden ne bisa umarni da kuma haɗin gwiwar Trump. Kararrakin da aka shigar sun kuma bayyana wani yunkuri na Rasha na yin tasiri a kwamitin yakin neman zaben Trump. Trump dai ya yi watsi da wannan zargi da kuma ita kanta Rasha, wadda ta ce ba ta yi shiga shirya ba shanu a zaben Amurka ba.
Ibrahim Almasi Garba ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, za mu fara ne da Najeriya a kan batun tsaro, inda yankurin da kasashen waje ke yi na ganin an magance matsalar ƙarin hare-haren ta'addanci da Najeriya ke fuskanta a 'yan kwanakin nan. Dakarun Birtaniya sun horar da takwarorinsu na Najeriya domin tunkarar wannan kalubale. Da Kaduna ga Hassan Maina kai ne da ƙarin bayani.
Babban Hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Marshal Sadiq Abubakar, yayin da yake jawabi wurin bikin yaye zaratan sojoji na musamman a sansaninsu da ke nan Kaduna, inda yake jaddada goyon bayan rundunar ga manufofin gwamnatin tarayya tare da ci gaba da ragargaza 'yan ta'adda da ma bada taimakon jin kai da tabbatar da tsaro don ci gaba da kare ƙasar. Wannan horo da rundunar sojojin saman Burtaniya ta jagoranta, an horarza sojojin saman Najeriya ne a fannonin kare abokan aikinsu yayin da ake irin yakin nan mai sarkakiya a sama ko a ƙasa, nemo tare da ceto 'yan uwansu mayaka yayin da ake cikin yaki. Babban hafsan sojojin saman Najeriya ya ce wannan horar da zarata na musamman zai taimaka gaya wajen yaki da 'yan ta'adda da ma gaggauta shawo kan sauran tu'adatin da miyagu ke tafkawa a cikin ƙasa. Air Marshal Sadiq Abubakar ya yi bayanin cewar horon zai kuma baiwa sojojin damar fafatawa ko su kadai ko tare da sauran sojoji cikin kowane irin yanayi. Kwamandan rundunar horar da sojoji na musamman kenan na kasar Burtaniya, Wing Commander Steven Sekego, ya ce duba da yadda salon yaki ke kara daukar wani sabon salo a halin yanzu, su ma sun canza tsari irin na horar zuwa yadda sojojin za su iya taka rawar gani yayin da tsake artabu a sama, a ƙasa ko a cikin ruwa, kamar kuma yadda wani masanin tsaro Wing Commander Musa Isa Salmanu mai ritaya ke cewa wannan horo tabbas zai taimakawa sojojin saman Najeriya.
Duk yadda kake da ko makaman yaki da kuma mutane idan baka ba su horon yadda za su yi amfani da wayannan makaman ba ko kuma yadda za su gudanar da al'amuran su komai yawan su ba za su zama suna da tasiri. Saboda haka shi a aikin soja dole sai da horo da sake horo. Shi dama soja ko yana yaki ne ko kuma yana training. Kusan duk inda ka samu soja yana ɗayan biyu ne ko yana fada ko kuma yana horon yadda fadan da ya zo na gaba zai iya yi mata ko kuma ya haɗa duka biyun. Sanda yake fada dole a gano mene ne matsalolin da aka samu tunda ake wannan fadan a dawo a ce to ga yadda matsalolin da aka samu ga kuma irin horon da ya kamata a bama su sojojin.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Kaduna, Najeriya.
Za mu sake komawa Najeriya nan gaba kaɗan a cikin shirin, amma kafin nan bari mu duba batun yaƙi da miyagun ƙwayoyi a jamhuriyar Nijar, inda jami'an tsaron ƙasar suka cafke wasu masu safarar miyagun ƙwayoyi a lokacin da suke ƙoƙarin ratsa ƙasar da nufin isar da wasu buhunhunan ƙwayoyin tramadol zuwa ƙasar Libya, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Suleiman Mumin. Bari mu aiko mana daga mai.
Binciken da jami'ai suka gudanar a wata motar da ta fito daga ƙasar Burkina Faso ne ɗauke da lodin dankalin Turawa ya bada damar gano wasu bahuhuwa shake da kwayar tramadol da aka fi sani da tramol kimanin 25,000, waɗanda ɗaya daga cikin masu safarar ke jiran isowar su ya mai domin aikawa a Gades, inda a can ma aka gano wasu kayan na daban, in ji kakakin hukumar 'yan sanda Kaftan mai nasara Adili Toro lokacin da ake gabatar wa manema labarai waɗannan diloli.
Ranar 2 ga watan Disamba, ma'aikatanmu wanda ke can post de police frontalier na Petr Kouji sun samu sun tsaye da wata mota wadda ke ɗauke da pomme de terre, don cikin wannan mota mun samu mun amshi wannan kwaya gare su wadda ta kai kamar yan kwayoyi 25,000. Da mun kaci gaba da anketinmu mun samu kuma mun ɗora hannu bisa kan sauran abokan aikinsu wanda ke garin Agadas. Can kuma Agadas mun samu mun amshi yan kwayoyi na comprimé tramadol 85,000. Kenan abin da mun ka amshi gaba daya bisa kan wannan operation yan kwayoyi 110,000. Kamar inda sun samu sun saida su cikin kasuwa za su samu kamar miliyan 18 na kuɗi mu na Niger.
Bayanai sun yi nuni da cewa masu safarar na ratsa ƙasar ta Niger ne domin isar da hajar su zuwa ƙasar Libya, inda sojan sa kai ke gwabza fada a rikicin shugabancin da ƙasar ke fama da shi.
Wayannan mutane su dai mutum 6 ne, 4 daga cikin su 'yan ƙasar Niger ne, 2 kuma 'yan ƙasashen waje ne. Akwai cikin su guda mai tashi daga nan Yamai ya tafi Burkina Faso, in ya sai kwaye sai ya sa cikin manyan motoci masu ɗaukar kaya su kame shi ta nan Yamai. Kamar da mun ka gwada musu cikin kutu akwai guda yana aiki cikin kamfanin masu zirganiya manyan motoci, wanda shi aikin shi ya sa wannan kwaya cikin motoci kamar cikin bisoshi masu tashi daga Yamai zuwa garin Agadas. Wanda kwayoyin ta iso Agadas su can mutanen Libya suna da mutanensu wanda ke tashi daga Sabaha, in sun tashi daga Sabaha suna zo na Agadas su dauki wannan kwaya su shiga da ita cikin garin Libya.
Hukumar 'yan sanda ta bayyana cewa za ta damƙa waɗannan mutane a hannun hukumomin shari'a don ganin an gurfanar da su a gaban kuliya. Ko a makon jiya 'yan sanda sun gargaɗi jama'a akan buƙatar matsakaimi wajen yaƙi da miyagun kwayoyi bayan da suka cafke wasu 'yan fashin da bayanai ke nunin amfani da kayan maye ne ke mafarin da waɗannan matasa suka rungumi ɗabi'ar kisan kai da ƙwacen dukiyoyin bayan Allah. Suleiman Mumin Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma sai batun siyasa, inda ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya Atiku Abubakar ya sha alwashin sauya fasalin al'amuran ƙasar cikin watanni 6 na farko idan har aka zaɓe shi a watan Fabrairu da ke tafe. To sai da 'yan jam'iyyar PC mai mulki sun ce daɗin baki ne kawai tsohon mataimakin shugaban ƙasar ke yi. Ga Hassan Umar Tambol da ƙarin bayani daga Ibadan.
Alhaji Atiku Abubakar ya furta hakan ne a lokacin da yake yakin neman zaɓe a harabar babban zauren taron nan mai tarihi Makohol da ke tsakiyar birnin Ibadan. A Alhaji Atiku Abubakar ya ce sake fasalin Najeriya zai dawo wa kasar da martabarta. Alhaji Atiku ya ce zai inganta harkokin ilimi a kudu maso yammacin Najeriya da ma Najeriya baki daya, tare da inganta ababen jin dadi ga jama'a. Daraktan yakin neman zaben Atiku Abubakar, shugaban majalisar dattijan Najeriya Bukola Saraki, ya ce Atiku Abubakar na da abubuwan da ake bukata na shugabanci ta yadda zai sanya Najeriya ta ci gaba. Shi ko shugaban jam'iyyar PDP na kasa Mr. Uche Secondus ya ce Atiku Abubakar ne ya dace da ya shugabanci Najeriya a shekarar 2019, don haka 'yan Najeriya su zabe shi ya gyara kasa. Jigo a jam'iyyar APC Alhaji Bello Igboho cewa yayi
wanda ya kance zai je gyara Najeriya shidda ba zai iya ba, in ko kaga ya iya bannar da an kai shi ya banna sai ya san hanyar da zai bi ya gyara bannar da yayi. To ba shakka kowai kwana biyu yana banna, a wata biyu bai iya gyara ta, wanda shekara biyu yana banna, wata 12 ba zai iya gyara ba, wanda zai shekara yana banna, sai ya shekara 12 bai iya gyara bannar da a Najeriya su ya banna Najeriya a gwamnati.
Ya ce zai samar da tsaro, zai wadatar da Najeriya da ababen jin dadi.
Atiku ba zai iya samar da tsaro a Najeriya ba zai iya bada abin jin dadi.
Yakin neman zaben na jam'iyyar PDP dai ya sami halartar mambobi da kusoshin jam'iyyar daga sassan Najeriya da dama. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A Najeriya yanzu haka akwai jam'iyyu sama da 90 da za su yi takara a zaben, kamar yadda hukumar zaben kasar ta ANEC ta bayyana. Amma jam'iyyun APC da PDP su ne gaggan da suka fi fice a Najeriya. To shin ko sauran kananan jam'iyyu na da karfin da za su tunkari manyan takwarorinsu a zaben na 2019?
Karfinmu shi ne kowa a kasan Najeriya baya jin daɗi da abubuwan da yake faruwa. Mutane da yawa suna neman canji, mutane da yawa suna neman sabon jini.
Sai ku biyo mu a shirinmu na dare idan Allah ya kaimu domin jin ƙarin bayani. Yanzu agogo a nan na cewa karfe 10 na safe ne da minti 17. Kai tsaye ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar Ayuba Mamman Bauchi kan tarihin shugaban jam'iyyar mutanen Arewa NPC na farko, wato Dr. Barau Dikku. To idan Malam Ayuba na saurari, ga ƙarshen ansar ka daga bakin Professor Adamu Beki.
Ita matar Dr. Dikku ya take ga Abdulmajid Mila, wanda shi ne yaro na farko da suka yi sadu da Dr. Mila. Tarihi ya faɗa cewa sun haɗu ne a Tripoli da Mila lokacin da shi Abdulmajid za shi maka a zamanin nan. Sai zumunci ya shiga tsakaninsu, ya ji aikin makansa, da ya ji aikin maka sai ya dawo, zai dawo Dr. Mila ya ce su sadu a London. Sai ya wuce London suka sadu da shi, har dai zama tare zo ya zama na zumunci da na mutunci. Ya zo ya yi makaranta a nan, ya yi malanta a makarantar Dr. Mila. Dr. Mila ya aika shi makarantu musamman St. Andrew's, ya yi bita na malanta sosai ya dawo. Sai ya aure, ya auri matarsa, sunanta Hawwa, ta zama Hawwa Mila. To yarta muna kiranta Aunty Inke, uwar Pamela da kai magana da ita. Ya zama nan ita ce kaman nurse ta farko yar Arewa da ta yi training, kuma makarantar da ta je a kudu ne a kasan Yarbawa. To da ta dawo, babu shakka nauyin shugabanci ya soma nuna kansa da mai da abin da za ta iya yi, tun daga halin da mijinta yake, ita kuma tana son ta taimaka wajen haɗa kan matan Arewa. Kuma ba wata da ta kai munzulin inda ta kai a lokacin. To nake gani ta dalilin haka ta sadaukar da kanta ta kafa wannan jam'iyyar matan Arewa wadda tana nan har yanzu. Yau to kaji abin da ke shi kenan, kuma ba wani sha'anin addini a ciki har abin da zai kafa haka ƙarƙashin shugabancinta ita matar Dr. Dikko. Kaji dai irin takaitaccen bayanin da zan iya bayarwa kenan game da wannan.
Ba mamaki Malam Usman zai so ya san wasu daga cikin ayyukansa na haɓaka ƙasashe a farigaye Dr. Dikko baya ga kafa jam'iyyar NPC ko jam'iyyar mutanen Arewa da kai bayani a kai wa'inda kuma ayyuka yi na taimaka ma Arewacin Najeriya ko ƙasar baki ɗaya.
To Dr. Dikko da ya ciri tuta ya zama na shi kaɗai ne a shekaru da dama a Arewa kafin a samu wani doktor. By the way, ma bayanin da zan iya bayarwa ba a sami wani doctor ɗan Arewa bayan da Dr. Dikko ba sai 1957. Shi kuma wannan ɗin Dr. Audu ne, Ishaya Audu.
Yakan Allah.
Shi ne aka samu na 1957. To bayan aka mai da jami'ar mutanen Arewa ya zama NPC, Northern People's Congress. Dr. Dikko ya ci gaba da aikin shi har ya zama permanent secretary a gwamnati. Yana cikin permanent secretary na farko 'yan Arewa a cikin gwamnati. To a lokacin nan kuma wato da siyasan ya zo ya yi ƙarfi sai aka yadda a kakkafa jam'iyyu karan na Arewa aka zo aka kafa nata jam'iyyar aka soma ba 'yan Najeriya daman gudanar da mulkin kansu. To ta dalilin haka Sadauna ya ciri tuta ya zama shugaban Arewa duka. Premier. Kuma a lokacin ba wani zaɓe aka yi ba turawa mulkin mallaka suka nannaɗa mutane haka nan. Sai daga baya aka zo aka abin nan. To shi a lokacin Dr. Dikko of course ba ruwan shi da kuma sha'anin siyasa. Saboda haka ya zama permanent secretary duk sha'anin kiwon lafiya a Arewa yana hannunsa. Tunda ministry dama duk ministry kowane iri ne a Kaduna take. Amma kafin lokacin nan ya yi ayyuka wurare daban-daban-daban ya yi a Kano, ya yi a Kaduna, ya yi a Zaria. Kai ambaci kowane gari sai in ce Dr. Dikko ya je ya aiki iri-iri a wuraren nan. Tunda shi kaɗai ne yake taskaiwa da kawowa yana zagayawa. Shi dai likitoci turawa. To ba irin aikin da bai yi ba. Kuma ba irin asibitin da bai aiki ba. Kuma lokacin nan ba mu da gagarumin manyan asibitoci kamar namu na yanzu. Yawancin dispensary ne, amma ya je ya aiki a dispensary ma. Duk ba inda bai yi ba. Ka yara wasu da ba su da hanyar zuwa makaranta zai taimaka musu. Wani zubin ma ya biya musu kuɗin makarantar. Da sauransu. Duk irin wa'innan abubuwan a gaskiya ba wanda bai yi ba. Kuma matarsa tana tallafa mishi sosai. Tana taimakawa wajen irin wannan musamman kuma da ta shiga cikin fannin mutanen matan Arewa ɗannan jami'ar matan Arewa ta dalilin wannan kuma ta kafa wuraren gidan marayu da dai sauransu duk suna yana ta aiki iri-iri a game da wannan kuma yana shiga jama'a yana taimaka musu wajen kakkafa 'yan makarantu nan da shi. Yana kuma cikin aikin nasa daga nan har yazo ya zama commissioner. Daga nan a shi commissioner yazo ya zama minister karkashin gwamnatin Gowon. Tun 19 har Gowon ya sauka tare suke. 1975. Yana minister a gwamnatin General Yakubu Gowon. So ya ayyuka da dama waɗanda kila ban iya baka bayanin abubuwan da ya yi sosai yadda ya kamata. Sha'anin ba da bayani game da Dr. Dikko game da abubuwan da ya yi wannan zai ɗauki lokaci sosai bayan an bincika an gani kafin a sami cikakken bayanin da za a yi.
Yawwa, Profesa ba mamaki zai so ya san wani abu dangane da iyalan shi marigayi Dr. Dikko.
Ok. Na ba da ɗan bayani game da matarsa. Ya rasu ya bar ‘ya’ya shida ne ko mata uku maza uku. Ma babban ɗansa Aishatu Pamela ta wuri wani mai suna Malam Sadauki shi ma ya yi Minister of Health to amma ya rasu. To ita Pamela Sadauki ita ce matashi na farko a Arewa da ta zama Deputy Governor. Kuma ita ta yi makaranta a nan ta yi kuma a America tana da digiri ɗinta a fannin agriculture aikin gona. To yanzu haka tana zamanta tare da 'ya'yanta a nan gidan mai gidanta inda ya rasu ya batta. Mabiye da ita kuma ita ce Saratu Dikko Audu. Ita kuma ta yi makaranta ta zama har digiri na uku doctor to kuma rike mukami masu girma a ABU har School of Basic Studies ita ta shugabanci wurin a shekaru da dama da suka wuce. Bayan ta yin wannan ta kuma je Kaduna ta rike wani sashi na ABU din kuma ta shugabanci wurin a nan Kaduna. Daga nan ne ta koma Open University a nan take har yau, ita ke rike jihar Arewa gaba daya a nan Kaduna office dinta yake. Sai kaninta Buhari shi ma ya yi engineering ya aiki da Nasiru a Kaduna a nan babban ofishin ministan Abuja ya aiki a nan shi ma ya dawo Kaduna da zama. Akwai kuma yana da ɗan wasu Jummai, ita ma ta yi degree ɗinta, ta yi aure amma mijinta ya rasu, ta yi aure da ya'ya sun aure, ta yi aiki da pan inda ake hada mota na Peugeot din nan, ta yi aiki a nan yan shekaru da dama. Akwai ɗa namiji wanda shi ya rasu accident mai suna Walo, shi ya rasu da ya samu hatsari a mota. Sai dan autansu wanda shi accountant ne yana nan yana aiki a nan Kaduna. To kaji dai adadin yaran shi Dr. Brown Dikko kenan na sani, kuma duk yawancin su zuwa ya yi magana da jikoki da dama a nan. Kuma bayan ya rasu yan shekaru kaɗan, ita kuma matarsa ta rasu, shi ya rasu April 1977 aka binne shi a nan Kaduna, ya rasu a nan kuma aka binne shi, haka kuma matar duk jana'izansu duka na jirgin duka.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Professor Adamu Beki da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abo da injiniyanmu, ni Ibrahim Kalma Sigar bake cewa sai makon gobe.
Kamar Allah gaida Ibrahim nan gaba kaɗan zai dawo da labarai a takaice, amma yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Za mu fara ne da sakon Hafizu Balaraba Gusau, wanda ya ce shugaba Trump ba naɗa sabon attorney shari'a ba, ya kamata ka gane ƙarfin jagorancin shugabancin Amurka duk ya ragu a idan wasu ƙasashe saboda tafiyar hawainiya da gwamnatinka take yi a ƙasar. Sai sakon Suleiman Adamu Tandiri Potiskum, wanda ya ce muna fatan kuma EFCC za ta yi gaskiya da adalci a shari'ar da ake wa tsohon gwamnan jihar Kebbi Usman Sa'idu ɗakin gari, wato ba tare da an sa siyasa ba, domin matsalolin ƙasarmu kenan. Sai sakon Aliyu Usman Taka Lafiya Birnin Kebbi, wanda ya ce mai girma gwamna Atiku Bagudu, don Allah ka tausaya wa ma'aikatan jiha da ƙananan hukumomin jihar wajen ganin an biya kuɗaɗen hutunsu na wannan shekara ta 2018 da ke dab da ƙarewa. Salam VOA Hausa, tabbas zaben 'yan majalisun ƙasar Togo yana ƙasa yana dabo, ganin yadda 'yan adawa ke barazana ƙauracewa shiga zaɓukan. Amma ni ina ganin bai kamata 'yan adawa su ƙauracewa shiga zaɓen ba, domin yin hakan tamkar an baiwa kura fiɗa ne ta yadda take so. Wannan sako ya fito ne daga Kabiru Muhammad Bello ɗan tanin ƙara ya Sokoto. To yanzu kuma sai labarai a takaice.
To a takaice, 'yan sanda a Faransa sun jefa barkonon tsohuwa kan masu zanga-zanga a shahararren dandalin na Champs Elysees. Masu zanga-zangar na nuna damuwarsu ne kan tsadar rayuwa a Faransar. Jami'ai a Italiya sun ce mutane shida sun mutu baya ga wasu da dama da suka ji raunuka a wani turmutsutsun da ya auku a wani wurin holewa na dare da safiyar yau din nan Asabar. Hukumomi sun ce wasu yara ƙanana uku, mata biyu kuma maza cikin waɗanda suka mutu ɗin. Wani fitaccen ɗan jam'iyyar Democrat a kwamitin bayanan sirri na Majalisar Dattawan Amurka ya yi gargaɗin cewa an fatsire ma Amurkar a fagen fafatawa ta yanar intanet.
Kamar Allah, masu sauraro, da aka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai kuma da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kafin nan, idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata, za a iya zuwa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Za mu madadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa, da Solomon Abo da ya haɗa shirin baki ɗinsa, sai injiniyanmu Voitech wanda muke kira zanga-zanga. Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Assalamu alaikum.
l'Afrique, dites-le à un ami.